Jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a makadancin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalon da koniya mu da arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 20 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labar.
To Ibrahim ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Russia kan gayyatar shugaba Putin zuwa Washington yayin da Russia da China ke yin nazarin buƙatar da Amurka ta gabatar musu ta su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur. Sannan wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar Nigeria ya gargadi kan irin barazanar da ayyukan kungiyoyin tsagero ke yi ga kasar.
To kallon labaran kenan. A yayin da wasu ƙwararru ke gabatar da mafita game da rikice-rikicen da Nigeria ke fama da su, mata sun ce idan an kashe su fa ake bari da matsala.
Maza su mutu, ƴaƴanmu su mutu. Kasa ba mai tafiya da shi, anan za mu bari.
To a yayin da shi kuma shugaban hukumar yaki da almundahana ta shiyar Kano ke bayar da hakurin rashin bayyana a kotu an ce mai a kotun zai je bayar da hakurin
ba a janye irin wannan umma kawai a kasuwa ko kuma akan titi shikenan kotu ta ashe abun ma ya zama baragada kenan
kamar kowace ranar Juma'a Jumai Alina tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum. Ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Russia dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwarar aikin sa Putin. A cewar sakataren yaɗa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya Alhamis ta ce shugaba Trump ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da ya gayyaci Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. Lokacin da aka sanar da daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa Dan Coats a wani taro a Colorado kan batun zuwan Putin nan da wasu watanni sai ya ce za su yi dubi kan hadarin da za a iya fuskanta a fannin tattara bayanan sirri za kuma su sanar da shugaba Trump. Sanarwar yiwuwar sake haduwar shugabannin biyun na zuwa ne kwanaki uku bayan haduwar da suka yi a Helsinki taron da ya haifar da suka daga manyan jam'iyyun Amurka biyu saboda Trump ya goyi bayan Putin kan matsayin da ya dauka cewa Russia ba ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 ba domin tallafawa Trump ya samu nasara. Russia da China sun nemi ƙarin lokaci domin yin nazarin buƙatar da Amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur inji wasu jami'an diplomasiya. A makon da ya gabata Amurka ta mika wannan bukatar ga wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man bayan da ta zargi Koriya ta Arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya wanda hakan ya zarta adadin man da majalisar ta amince mata ta rika shigarwa kasar. Wannan takunkumi na ginda adadin man da za ta shigar na daga cikin jerin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya saka mata a watan Disambar bara. A matsayin martanin gwajin makamai masu linzami da ta yi wanda ita Koriya ta Arewa ta ce za su iya kaiwa ga ko'ina a doron ƙasar Amurka. A taron da shugaba Trump suka yi da takwarar aikinsa Kim a watan Yuni a Singapore, Kim ya amince za su wargaza makamansu na nukiliya. Sai dai gwamnatin ta Trump ta ce takunkuman da aka kaba mata za su ci gaba da aiki har sai ta ga an fara ɗaukar matakan kwance ɗamarin makaman wanda har yanzu ba a fara ba. Wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar Niger ya faɗa wa muryar Amurka cewa ayyukan da kungiyoyin tsagero da dama ke gudanarwa a kan iyakokin ƙasar na barazana ga harkokin tsaro a Niger ɗin da baki ɗan yankin. Ministan tsaro Kallamun Tari ya faɗa wa muryar Amurka cewa kungiyoyin tsagerun waɗanda ke da alaƙa da na ISIS da Al-Qaeda na da babban haɗari ga ƙasar, za kuma su iya kutsa kai cikin ƙasar idan har mahukuntan yankin ba su ɗauki tsauraran matakan kariya ba. Ya ƙara da cewa barazanar kungiyoyin ka iya shafar tsaron nahiyar Turai idan har suka samu damar kafa tunga a ƙasar ta Nijar. Idan aka yi la'akari da kusancin ƙasar da Libya, lura kuma da yadda Libyan ba ta da tsayayyar gwamnatin da za ta iya daƙile tsagerin daga tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Wannan gargaɗin da ya fito daga bakin babban jami'in tsaron na ƙasar ta Nijar dangane da wato tsagerin. ya biyo bayan wani rahoto da ya nuna cewa Amurka ta fara kintsa jiragen ta marasa wato mara matuka a wani yunkuri da take yi na tattara bayanan sirri domin gano mabuyar kungiyoyin tsagerin a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba, amma ba tare da ya bayyana makomarsa a siyasance ba. Kabila ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar a jiya a Lamis ta kafar talabijin, inda ya fito ƙarara ya bayyana cewa yana mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai da 'yan adawa na fargaba cewa akwai yiwuwar ya ƙi sauka daga kan mulkin. A shekarar 2016 wa'adi biyu da doka ta sanada mai suka kare, amma sau biyu ana ɗage zaben saboda tarzoma da rikicin tsagiru masu ɗauke da makamai da kuma matsalolin shirya sabon zaɓe a ƙasar. Sakamakon wani bincike da aka fitar ya nuna cewa Koriya ta Arewa da Eritrea su ne ƙasashen da aka fi samun matsalolin aikin bauta a duk faɗin duniya. Binciken na alƙaluman ayyukan bauta na shekarar 2016 da aka fitar a jiya Alhamis ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 40.3 a duk faɗin duniya na fuskantar wannan matsalar. Binciken ya bayyana ayyukan bautar da mutane a zamanance a matsayin safaran mutane da tilasta musu yin aiki, da bautar da mutane saboda bashi da auren dole da cinikin yara ƙanana da kuma shi kansa a cinikin bayi. Rahoton ya nuna cewa Koriya ta Arewa ita ce ƙasar da aka fi samun wannan matsala ta bauta, inda mutum ɗaya cikin kowane kashin mutane 10 ke fama da wani nau'in aikin bauta, yayin da ƙasar take tilastawa akasarin jama'a ta yin aiki. Manufar fitar da wannan sakamakon bincike ita ce a tilastawa gwamnatoci su ƙara himmatuwa wajen kawo ƙarshen wannan matsala saboda irin tasirin da hakan ke yi ga duniya. Rahoton ya kuma aibanta manyan ƙasashen duniya saboda sayen kayayyakin da aka sarrafa ta hanyar bautar da mutane. Baya ga Koriya ta Arewa da Eritrea, sauran ƙasashen da matsalar ta bauta ta yi ƙamari a ciki sun haɗa da Burundi da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka da Afghanistan da Mauritania da Sudan ta Kudu da Cambodia da kuma Iran a cewar rahoton.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda aka ji, ƙwararru sun yi wani taro a birnin Jos, wanda kamar sauran biranen ƙasar da dama ya sha fama da tashin hankula, wanda don haka nema ƙwararrun suka bayar da irin nasu shawarwaran. Daga Jos ga wakiliyar mu Zainab Babaji da cikakken rahoton.
A taron manema labarai da masanan suka yi da sunan kungiyar masana da manazarta daga cibiyoyin ilimi daban-daban a jihar Plateau, kungiyar ta ce ta lura cewa sau da dama wasu na fakewa da sunan fadan makiyaya da manoma, suna satar dabbobi, suna fashi da makami, suna yakin kwatar ƙasa, yin sojan gona da dai sauransu wajen kawo rarrabuwan kawunan jama'a da kisan waɗanda basu ji ba basu gani ba. Shugaban kungiyar Farfesa Dan Ladi Atu daga Jami'ar Abuja yace sun kira taron manema labarai ne don su taimaka wajen yadawa duniya cewa ya kamata a duba inda matsalar take a kuma yi gyara.
Damuwa shine kace-kace da ake yi. Mun ga inda wasu ke tafiya sai da farkewa ke take yi. Ke zan kace kowa ya kawo nashi guduma inda za dinka ta.
A nan kungiya ce ta ƙwararru da masana waɗanda kuka haɗa kai. Kun iya gano ainihin musabbabin wannan tashin rikicin da kuma ku tattaro bayanai na hanyoyin da za a magance shi?
Damuwar kun duba cewa ta fara tsakanin Fulani makewa da kuma manoma. Musa a Najeriya, akwai dole wannan zamu zai zo domin inda da suke bi wuraren babu kuma. Kun duba Lake Chad ma ta buta fara bushewa. Sai kun ce gwamnati na tarayya musamman ta duba wannan in ka tare mutum a Riyom ka kace shi shi ba makiyaya bane, shi ba manoma bane.
Ita ma Madam Magdalene Agom, malama a cibiyar fasaha ta jihar Plateau, tace a yanzu haka mata da yara da dama suna fama a sansanonin yan gudun hijira.
Mu ne ana barin mu da kuka, maza su mutu, ƴaƴan mu su mutu, kasa ba mai tafiya da shi, anan za mu bari. Ko riganka ma in ka mutu guda ɗaya ake sa maka, balle a ce inda kake ka nade ka tafi da shi. Ai da yanzu ba duniya, ayi hakuri, in ka kashe mutum gobe za ka gaban Allah.
Sakataren kungiyar hadin kan dukkanin kabilun jihar Plateau wato Pidan nan Lagujar yace sun lura cewa siyasa ya shiga rikicin jihar Plateau.
Cewa har zaka shiga cikin gidan gwamnati ka fara jefe-jefe ya nuna cewa siyasa ya shiga ciki.
Yaya za ku yi domin ku hada kan waɗannan ƴan siyasa ku ga musu gaskiya abin da yake faruwa saboda a samu sauki.
Zamu kira ƴan siyasa din kuma baka zo ba zamu nuna maka cewa mu ne muna da mutane zamu da kai a polling unit.
Kungiyar ta kuma jakunnan ƴaƴan jihar Plateau da cewa kar wata kabila ta nuna cewa ta fi sauran dan haka su hada kai wajen gina jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To gaida Zainab daga Jos kuma bari mu kada jihar Kano inda ake ci gaba da karce kasa tsakanin babbar kotun jihar ta Kano da kuma shugaban hukumar yaki da almannahana saboda kasa zuwa kotun bayan da ta gayyace shi kan wata matsala. Mahmud Kwari gare ka.
A makon jiya ne dai kotun ta bada wannan umarni biyo bayan abin da ta kira bijiro umarninta da shugaban hukumar yaki da rashawan ta Kano yayi a lokuta daban-daban a can baya. Kotun dai na neman mu yi magaji ya bayyana a gaban ta ne domin amsa wasu tambayoyi game da wata shari'a tsakanin hukumar da yake shugabanta da wata mata mai suna Hajiya Farida Tahir wadda hukumar ta yaki da rashawa ce tuhuma da almundahanar kuɗaɗe bayan aika san maci har sau uku ga mu yi magaji. Kotun ta bayo ofishin mataimakin inspector ƴan sanda na Najeriya mai kula da shiya ta daya da kenan Kano ya kama tare da mika muhimmi magaji a gaban ta a ranar 18 ga wannan wata na Yuli da muke ciki. To amma a zaman da kotun ta yi a Laraban nan dake zaman ita ce ranar 18 ga wata hukumar ƴan sanda bata kai ga cimma wancan umarni na kotu ba. DSP Samba Sakoto shine kakakin shiya ta daya tarin da na ƴan sandan a nan Kano.
Gaskiya ne mun karbi umarnin kotu na mu kai shi a kotu sai dai kuma muna nan muna aiki akan umarnin kotun har yanzu. Muna kan neman shi kuma idan mun same shi za mu kama kotu. Ba a dai kai ga ganin shi ba har yanzu. Amma dai ga wata majiya mun samu labarin ka yayi tafiyar wani aiki a kasar waje. So amma dai duk lokacin da muka gan shi za mu kawo shi.
Sa'o'i kalilan bayan fitar da odar kotu da ke umarnin kama muhi magaji shi kuma a nasa bangaren sai ya fitar da wata takarda ta ban hakuri da neman afuwa ga bangaren shari'a na jihar Kano da sauran masu ruwa da tsaki a fannin dangane da rashin bayyanar sa a gaban kotun a can baya. To ko haka na nufin an samu fahimta kenan tsakanin sa da kotun wacce za ta kai ga janye waccan oda ta kama shi. Baba Jibo Ibrahim shine kakakin kotu nan Kano.
Shari'a ce ta contempt, wata shari'a ce ta jawo, ita kuma wannan wato shari'a ce cikin shari'a. Saboda haka harkar kotu fa a kotu ake yin ta. Saboda haka babu abin da zai gotar da wannan umarnin fa sai a gaban kotu. Ba a janye irin wannan umar kawai a kasuwa ko kuma akan titi shikenan kotu ta ashe abin ma ya zama baragada kenan. Kotu ba ta bada umarni sai a kotu. Shari'a a tsaye take kyam kuma a kotu ake yin ta.
Yanzu haka dai kotun ta dage sauraron wannan shari'a zuwa ranar 25 ga wata. Kuma a ranar ce ake saran hukumar ƴan sanda za su mika buhuyi magaji a wani mataki na biyayya da kuma tuka umarnin kotu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da taka rada ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an sa rubu.
Wannan haka yake kuma a gaida Mamuda. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jumai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan tambayar da muka samu daga wajen Yahaya Danno Azare can jihar Bauchi. To yana son ka mishi bayani me ke kawo sankaran jini ne.
To akwai abubuwa da ke kawo shi. Na farko, wani domin wani dalili su kwayan halitta da ke cikin jini ɗin dake cikin jini wanda ake kiran su red blood cells da white blood cells to domin wannan dalili yanda kin san yanda suke Allah ke halittar su a cikin jikin ɗan adam to yanda suke canzawa sai kaga wani abu ya sa ba su canzawa yanda ya kamata
to
to in suka ba su canzawa yanda ya kamata dinnan sai su yi ta karuwa to shike sa sai ga sun canza yanda kamannin su yake yanda suke canzawa to shike kawo wannan sankaran mu ba su aikin da ya kamata su yi a cikin jikin ɗan adam to shine ke wannan shine shike kawo wannan akwai dan wanda zai ma tsarin yanda su kare kin san kaman kwayar halitta shike kare mai wani lokaci daga ciwuka to wani lokaci irin wannan ciwon sankaran yakan sa kuma ke kare ma ba su aikin yanda zai kamata su kare mu din
ana iya warkarwa kwata-kwata
eh ya danga yawanci akwai magungunan da ake bawa dan su ma yin tsanani sai an maji an canza bargon kashin su gabaki daya
to
da bargon kashi ne Allah ke halittar su
to bargon kashin nan in za a canja ma mutum sai an gwada ne an ga wanda ya dace da shi
eh sai an gwada an ga wanda ya dace da mutum za a gwada ne sai an sa wanda ya dace ko aka sa wanda ya dace din canza din za a sa ka inda ba wani kwayan cuta da zai kusa da kai wanda ake kira shi inda wurin da ba wani kwayan cuta kamar da aka sa ka wani daki ne da ba wani kwayan cuta dake ciki
to ka san a baya mun sha bayani akan cutar fara idan yaro ya kai wasu shekaru ba za a iya canja mai wannan jinyan ba to kamar shi wannan sankaran jini din nan ko mun yawan shekarun mutum koko akwai shekarun da in mutum ya kai ba za a iya canja mai wannan bargon ba
yawanci yanzu ana iya canza don kin san ilimin kimiyya ya ci gaba sosai eh yanzu ana iya canza kuma lokaci akwai dan su barayin jiki da suke halittar jini din a cikin jikin dan adam kamar irin su spleen da sauransu wani lokaci ana iya zuwa ta wannan to amma yanzu ana iya canza waɗannan bargon kowane lokaci yanzu nan
in kuma aka canja an aka ci sa'a shikenan mutum ya rabu da cutar kenan
eh aka ci sa'a sai ga in kuma aka ci sa'a kuma Allah ya nufa sai mutum ya warke
to malamin
ne abin da wuya kan kwarai
yawwa kuma akwai kashe kuɗi ko
eh akwai kashe kuma akwai hatsari akan shi sosai
to idan aka yi mutum wannan din zai yi kaman wata nawa a asibiti kafin a sallame shi
yawanci in aka yi wannan dole ka zo a asibiti kaman wata uku biyu zuwa uku
to sai an tabbata komai ya yi daidai
eh sai komai ya zauna daidai kafin a yi daga gida to kaje gidan kuma za a rinka zuwa ana duba ka akai a tabbatar komai yana tafiya daidai
to Allah ya sauke
amin hajiya
to malam Yahaya ya ce wai akwai waɗanne irin matakai mutum zai ɗauka na ganin ya kare kansa daga kamuwa da sankaran jini
hajiya ba wani abin da zaka yi sai wannan dai iko Allah ne akwai wasu da suke samu waɗansu kuma ba su samu wannan sai ba wani abin da zaka yi indai Allah ya nufa zaka samu
tunda ba kwayar cuta bace dake
cuta eh tunda kwayar cuta bane wannan kawai ba sai dai kawai sai ga mutum ya same shi wannan sai kuma ikon Allah ne wannan kawai ba wani zaka kare kanka
to sai mu roki Allah ya dada kare mu kenan
amin hajiya
to shi kuma Mahmud Salihu kauran na moda a can jihar Zamfara
to
yace wa me yasa ne tafin kafafun mutum wai sai su rika yi mishi zafi
to yawanci akwai wadansu mutanen yawanci abinda ke kawo nan yanda jini ke bin kafar mutum ne to kuma akwai wadansu suka madin masu irin da suka din masu ciwon sukari da sauransu za a kafa su lokaci na zafi kuma kai na kamar lura na so kan su wani lokaci to inda kafa ka na zafi ko wani lokaci ya kamata ka je a duba
to tana yiwuwa kenan ya kamu da wata cutar kenan
akwai cuta musamman irin masu ciwon shiga wannan yana faruwa gare su da yawa
to in kamar mutum dama ya san yana da ciwon sukarin kuma ta tafin kafafuwan nasu suka rika mishi zafi din yaji akwai maganin da za a bashi ne
eh akwai magungunan da ake ba mutane su sha yana ne yake rage zafin su kuma akwai dan su wani irin cuta dake haduwa da jijiyoyi a kafan mutum zai sa sai kana jin zafi ko kuma kamar allura ko wani lokaci su ma akwai magungunan da ake ba mutum ya taimake shi sosai
to malam Aminu ya sake yin wata tambaya kuma yace me ke sa cikin jikin mutum kuma shi ma ya rika zafi wai musamman a bangare ɗaya na jikin mutum
to wani lokaci ya danganta abubuwan da muke yi kuma abubuwan da muka ci za ga wani lokaci jikin mutum ya zafi da yawa ko kuma inda mutum yanayin wurin da mutum ke zaune to wannan da yakan sa jikin mutum wani lokaci ya zafi amma jikin mutum bai kamata ya rika zafi ko lokaci ba
kamar yadda ya ce bangare ɗaya
inda bangare ɗaya kawai ke yi ko lokaci in akai ne wannan ba abin damuwa amma yana yi ko lokaci bangare ɗaya ne to akwai wannan lura yanda jinin ke bin wannan bangare bai dace sosai ba kenan
To ba za a gane ba kuma sai an je an yi bincike kenan.
Eh sai an je a bincike a duba me ke faruwa sannan a tabbatar da abin da ke sa wannan.
To muna fatan Malam Mahmud Saluhu Kaure na Mode yana kusa kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙan yaje gun likitan shi sai ya mai bayani in ya so
sai mai bayani sai a gane abin da ke faruwa.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin Hajiya.
To sai kuma tambayar Malam Aminu Kano Maida a can karamin hukumar Garko.
To
shi kuma yana son ya san wai alamomin cewa mutum ya kamu da cutar ulcer.
To an ce mutum na ciwon ulcer zaka yawanci zaka cin ka na maka wani irin ciwo sosai wani lokaci kaman abu na cizon ka a ciki. Wani lokaci in ya tsanani ma wani lokaci akwai wani suke in ya tsanani akwai zaka kaman zaga kan bayan gina ke da wadin baki haka wani lokaci amma yawancin shi zaga cikin ciwon na ciwo sosai wani lokaci in ka danci abu kadan zai dan rage ya tsanani zai dan rago ko ka ci wani abu ko ka sha wani abu ya dan rago sai ya dawo amma in yana wannan ko lokaci in dai cikin ka na ciwo ko wani lokaci ko ko cikin ka wani lokaci kamar ya kumbure wani lokaci to yana haka ko wani lokaci ya kamata ka je ka duba
kana yi wa ulcer ne ko
eh kana da gyambon ciki din kenan Hajiya.
To baya ga wannan alama na ciwon ciki mai tsanani din akwai wata alama kuma da mutum zai ji
wadan zaka ji kamar mutum na so kamar yana so ya harasuwa haka kamar kana so kai wadansu mutane zaka suna da irin wannan to indai wannan yana faruwa to ya kamata ka je a duba su.
Kamata a yi ma dai duk mutum in ya ji bai gane a jikinsa bai je a duba shi tun da wuri.
Eh duk inda ka ji cikin ka na wani abu da ba ka gane ba ya kamata ka je a duba.
Tun da kowace irin cuta ce in aka kamo da wuri an fi magancewa da cikin sauki.
Eh musamman shi gyambon ciki din ba a kama da wuri ba duk wani lokaci kai tsanani sai mutum sai jini ya fita a cikin mutum in ba a sa wani irin halaka mutum ma Hajiya.
To jini yana fita a cikin cikin ka amma ba ka gani.
Baka gani abinda zai kawai zai sa gane shi ne wani lokaci in ka je ke bayan gida zai ga bayan gidan ya baki kirin kaman gawayi.
Subhanallah.
Amma su wannan saboda haka su waɗannan jijiyoyin da ke cikin domin shi wannan gyambon zai sa sai su rinka jini sai ga jini na fita a cikin su. To in yana fita da yawa kuma baka san abin da ke faruwa ba to wannan yana iya sa kasala in ka zama jin kasala sannan sai ka ga baka jin daɗi sosai. To an jinin ya ci gaba da fita sai ya halaka mutum.
To amma gyambon cikin nan dai aka samu da wuri ana iya warkarwa ai ko?
Bai inda aka kama da wuri aka gane ana warkar da shi yanzu sosai Hajji akwai magungunan da ake ba mutane kamar yadda muka yi ta bayyana da kala iri uku ake ba mutane wanda zai kashe kwayan cutar wanda zai rage shi wannan ruwan asid da ke shiga to duk waɗannan aka haɗa su to wannan yana warkar da mutum sosai.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To sai tambayar da muka samu daga wajen Isa Lawan Girgir a can jihar Yobe.
To
yace likita menene illar shan ruwan sanyi bayan an sha ruwan zafi?
Ba wani illa Hajiya sai da kocanti mutane ke da shi.
To sannan
ba wani illa sai da akwai wasu mutane ba son ruwan sanyi. To indai baka son ruwan sanyi to kada ka sha ruwan sanyi.
Amma ba wani illa dan ka sha ruwan sanyi ka sha ruwan zafi.
Ba an illa da zai kawo maka.
To yace tsakanin shan ruwan sanyi da kuma yawaita shan ruwan zafi wane ne ya fi amfani a jikin mutum?
To Alhaji ai ba wanda ya fi wani amfani wanda dai ka fi jin daɗi kawai ka sha.
Wato ba wanda ya fi wani amfani a cikinsu ko?
Ba wanda ya fi wani amfani a jikin ɗan adam ya Hajiya.
To amma Lallawan ya sake wata tambaya ban san ko tambayar ban. Wai menene illar shan madara bayan mutum ya ci kifi? Domin wai an ce wai haɗa kifi da matara wai yana jawo ciwon kuturta.
A wannan canfi ne Hajiya.
To.
Domin madara da kifi suna da abin da muke kira protein wanda ke gina jikin ɗan adam so duk waɗannan suna aiki sosai a jikin ɗan adam so wannan canfi ne Hajiya.
Eh to kamar yadda kace canfi ne. To ina fatan Malam Lawan Girgir da yi wannan tambayar da kuma sauran masu sauraron mu da suke da wannan tunani canfi ne ba gaskiya a wannan batu.
Eh ba gaskiya Hajiya.
To Malam Saidu Abdullahi da Maturu shi ma daga can jihar Yobe.
To
yana son ka mishi bayani akan ciwon hanta. Shin me ke kawo ciwon hanta ne?
To akwai abubuwa da yawa ke kawo ciwon hanta. Akwai wani ƙwayar cuta da ake kira virus. To shi wannan virus din kamar ƙwayar cuta yake shiga yakan sa hantar ta kumbure wanda ake kira hepatitis kenan.
Eh.
To akwai kuma waɗansu kamar mutum na shan giya da yawa. To shan giya da yawa shi ma wannan yana kawo ciwon hanta. Akwai wasu magunguna kuma muka sha su da yawa suna kawo ciwon hanta. Kudin mutane kuma suna samu Allah kan sukan sa wani injo kamar sankaran hanta su ma. To duk wannan ciwon hanta ne Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko a madadin
Dr. Ladan
Jummaya Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Abokin na kasancewa sashen Hausa na Muryar Amurka ya dada fadadawa game da inganta shirye-shiryen dandalin BOA na matasa
da gaske kake?
Habawa, ai zaka samu labarin wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abin ya huce, kai har ma sabon shirin na nasasu duk zaka samu a shafin dandalin BOA.
To ya ake shiga wannan shafi?
Ta kwana gidan sauki mutumi na, dauki wayarka ta hannu, ko kuma komputa ka dandangula www.dandalinboa.com, ka sha mamaki, ga sauti, ga video, kai abin ba a cewa komai.
Dandalin BOA, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeici.
To ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi a tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa Putin a cewar sakatariyar labarai ta Fada White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya Alhamis ta ce shugaba Trump ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da ya gaici Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. A lokacin da aka sanar da daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa Dan Coats a wani taro a Colorado kan batun zuwan Putin nan da wasu watanni sai ce za su yi dubi kan haɗarin da za a iya fuskanta a fannin tattara bayanan sirri. Rasha da China sun nemi ƙarin lokaci domin yin nazarin buƙatar da Amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur, inji wasu jami'an diplomasiya. A makon da ya gabata Amurka ta miƙa wannan buƙatar ga wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man bayan da ta zargi Koriya ta Arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya, wanda hakan ya nazarta adadin man da majalisar ta amince mata ta riƙa shigarwa ƙasar. Wannan takunkumin na gindaya adadin man da za ta shigar na daga cikin jerin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ya saka mata a watan Disambar bara a matsayin martanin gwajin makamai masu linzami da ta yi. Wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar Nijar ya faɗa wa Muryar Amurka cewa ayyukan da ƙungiyoyin tsagiru da dama ke gudanarwa a kan iyakokin ƙasar na barazana ga harkokin tsaro a Nijar da baki ɗayan yankin. Ministan tsaro Kallamun Tariya faɗa wa Muryar Amurka cewa ƙungiyoyin tsagirin waɗanda ke da alaƙa da na IS da Al-Qaida na da babban haɗari ga ƙasar, za kuma su iya kutsa kai cikin ƙasar idan har mahukuntan yankin ba su ɗauki tsauraran matakan kariya ba. Ya ƙara da cewa barazanar ƙungiyoyin ka iya shafar tsaron nahiyar Turai idan har suka samu damar kafa atinga a ƙasar Tunijar. Idan aka yi la'akari da kusancin ƙasar da Libya, lura kuma da yadda Libyan ba ta da tsayayyar gwamnati. Shugaban jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba ba tare da bayyana makomarsa a siyasance ba.
Kamar saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da Salamun Abu da ya haɗa mana sautin da jinji ne mana wannan lokacin wato Jaro Smith. Ni Ibrahim Kalma shi garba ke cewa sai kuma da hantsi. Thank you.